Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 10 ga watan Afrilun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kan labaran duniya.
To Mahmud ga kanin labaran. Wata mummunar fashewar nakiya da aka dana a ƙasar Siriya ta kashe akalla mutane 6 jiya Lahadi. Sojojin Ukraine na musamman na harama kwasar gawakin wasu abokanan gaba sojoji ciki har da wani da ya rube sosai. Kiristoci a duk fadin duniya na ci gaba da bukukuwan Easter yayin da a yau Litinin aka shiga rana ta ƙarshe a shagulgulan da ake yi a ƙasashe daban-daban.
Kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa ana kai ruwan rana yayin da 'yan majalisar wakilai da suka samu nasara a zaben wannan shekara ke ta faɗi tashin neman kujerar kakakin majalisa a Najeriya.
Abubuwa na aƙida da muke mu bayyana a cikin majalisa shine muke kokari mu tabbatar cewa su ɗan majalisun sun bi wannan hanya kuma sun yi shawarwari akan wannan tafiya saboda a samu aƙida da zai kawo wa Najeriya ci gaba.
A Najeriya har ila yau za ku ji abin da masana tattalin arziki ke cewa kan nauyin bashin da ke kan ƙasar da kuma kin amincewa da China ta yi ta ba Najeriya ƙarin bashi.
Bashin Najeriya da ake bin Najeriya bai kai kashi 40 na tattalin arzikin Najeriya ba GDP.
Ba illa ba ne a ci bashi, amma menene ake yin da bashin?
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar da kuma karatun Alkur'ani daga yara albarkacin azumin watan Ramadana. To amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wata mummunar fashewar nakiya da aka dana a ƙasar Siriya ta kashe akalla mutane 6 jiya Lahadi, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana. Kamfanin dillancin labarai na Sana'a ya ce fashewar ta afku ne kan fararen hula da ke kalan dankali a bayan gari tare da ɗora alhakin lamarin kan wata nakiya da ƙungiyar IS ta ɗana a lardin Da'ir al-Zur da ke kudu, yankin dai ya kasance tungar mayaka. Kwana ɗaya kafin nan, kamfanin dillancin labarai na Sana'a ya bayar da rahoton cewa mutane 6 da suke kalan dankali sun mutu sanadiyar wata nakiya da IS ta bari a cikin hamadar gabashin Homs. Ƙungiyar da ke sa ido kan batun kare haƙƙin bil'adama a Siriya, mai sa ido kan yaƙe-yaƙe da ke da shedkwata a Birtaniya, ta ce adadin waɗanda aka kashe a jiya Lahadi ya kai 7. Sojojin Ukraine na musamman na harama kwasar gawakin wasu abokanan gaba sojoji ciki har da wani da ya rube sosai, wanda har yanzu ke sanye da koren kakinsa, wanda gawarsa ta shafe wata da watanni yashe a gefen wani ƙauyen arewa maso gabashin Ukraine. Baraguzai na iya rufe gawarwakin ko kuma su ɓace cikin karkara yayin da fada ke kazancewa, kuma jami'an gwamnatin Ukraine sun ce akasari sojojin Rasha na kin ɗaukar gawarwakin dakarunsu da suka mutu. A ƙauyen Snak da ke yankin Kharkiv, kasusuwan gawarwakin sojoji da suka mutu suna nan a kan ciyawa, inda wani yaro ɗan shekara 10 ya gano su kwanan nan yayin da yake kiwon shanu.
Ba da jimawa ba, Muhammad Hafiz Baballe zai wanda zai sake dawa da ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu duba wannan rahoto. A Najeriya, 'yan majalisar wakilai da suka samu nasara a zaben wannan shekara na ta yunkurin neman kujerar kakakin majalisar a daidai lokacin da jam'iyyun adawa ke ganin adadin su ya kai su tsayi da wanda zai jagoranci majalisar. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Ta kai gwauro ana kai mare a wani yunkuri na fidda sabbin shugabannin majalisar wakilai. Abin yana daukan wani salo domin wannan shine karo na farko da za a samu jam'iyyu har 8 a majalisar tun dawowar tafarkin demokradiyya a shekara 1999. Ko a yanzu masu neman kujerun shugabanci sun fi yawa a jam'iyyar APC mai mulki, saboda haka sai ya nuna alamun rarrabuwar kawuna. Kuma wannan shine abin da jam'iyyun adawa suka fara kokarin yin amfani da shi domin su fito da shugaba, duk da cewa cewa har yanzu akwai waɗanda ba su da tabbacin kujeru da suka ci saboda inconclusive a jihohinsu. Yan adawa suna ganin adadin su ya kai su tsaye da wanda zai jagorance su, kamar yadda mai magana da yawun jam'iyyar Labour Party Dr. Yunus Tanko ya bayyana.
Abubuwa na aƙida da muke mu bayyana a cikin majalisa shine muke kokari mu tabbatar cewa su ɗan majalisun sun bi wannan hanya kuma sun yi shawarwari akan wannan tafiya saboda a samu aƙida da zai kawo wa Najeriya ci gaba.
Amma ɗaya cikin ƴaƴan jam'iyyar APC wanda yace yafi kowa cancanta da kujerar kakakin majalisar wakilan Tajuddin Abbas yace jam'iyyar APC mai mulki tana kokarin daukan mataki wajen hana ƴan adawa samun yadda suke so.
Mun zauna da kakakin majalisa akan wannan matsala, mun kuma tattauna yiwuwan haɗa kanmu duka a ƙarke duk wanda Allah Ubangiji ya sa akai zo nan wannan abojan su to saura su bashi goyen baya duk da bamu kawo ƙarken wannan tattaunawan ba, amma mafi yawan mutanen da ke wajen su ƴan takara kenan sun yarda in principle cewa shine mafi alheri. Kuma tun ma kafin shi kakakin majalisa ya kai ga ma kiran meeting din nan mafi yawancin mu mun so mu zama da junan mu. Kamar ni misali, na zauna da mataimakin kakakin majalisa ya gaice ni, mun zauna da shi mun tattake waje mun samu fahimta akan irin wannan tsarin cewa a ƙarke kan mu yi abin da yake zai zama do or die. Duk wanda Allah Ubangiji ya sa shine aka haska cewa shine ake gani, to ɗayan mu shi wanda ke wancan gefen da ba abin nan ba zai bashi goyen baya.
Wani abin dubawa shine batun muslim muslim da tasirin da zai yi a majalisar. Mai nazari a al'amuran yau da kullun Comrade Isa Tijani yace ba a amfani da addini ko kabilanci a majalisar ƙasa.
Mutane sun manta da abin da ya faru baya. Anan Obasanjo yayi shugabancin ƙasar Najeriya. David Mack ya zama Senate President. Ikwere Madu ya zama deputy dinsa. AK ta zama speaker. Me ya faru duniya ta tashi? Ba yanda za a yi mutane su zo su ce wai su za su tursa samu da ƙarfin tsiya sai mun yi yanda suke so. Amma ba kullun kana mana magana cewa za ka raba ƙasa kuma kana son mukami ba. Wai za ka tilasta mu? Ba zai yiwu ba wallahi. Saboda haka mu muna kan bakanmu daram.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya nan da kusan watanni biyu lokacin da za a rantsar da 'yan majalisar dokokin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kiristoci a duk faɗin duniya na ci gaba da bukukuwan Ista, yayin da a yau Litinin aka shiga rana ta ƙarshe a shagulgulan da ake yi a ƙasashe daban-daban. Daga Jos, ga rahoton da Zainab Babaji ta haɗa mana.
Ista lokaci ne da mabiya addinin Krista suka keɓe don tunawa da mutuwar Yesu Almasihu da tashinsa daga mutuwa don gafarar zunubai ga waɗanda suka yi imani da shi. A kowace shekara akan gudanar da bikin Ista tun daga ranar Juma'a zuwa Litinin don tunatarwa kan irin mutuwa da Yesu Kristi ya yi domin al'ummar duniya su tsira daga hallaka ta dindindin. Reverend Luca Christopher, shugaban majami'ar Church of Christ in Nations Kokin RCC kaga dama a garin Bauchi, yace Ista lokaci ne na nuna kauna da sadaukarwa kamar yadda Yesu Almasihu ya yi.
Ista lokaci ne mai muhimmanci a gurin mabiya addinin Krista. Domin a lokacin Ista ne Yesu Almasihu, wanda Allah ya aiko shi ya zo domin ceto mu, ya cika ta aikin ceto wanda ya bada kansa, aka wahal da shi, aka mishi rauni, har ma ya kai ga mutuwa domin zunubanmu. Akan wannan ne bayan kwana biyu na uku Allah ya tada shi domin tabbatar da nasara akan zunubi, nasara akan shedan, nasara akan kowane bangare na rayuwa. Akan wannan ne turban Kristanci ya tsaya. So lokacin Ista shine lokaci da Krista suna tabbatar da aikin alheri da Allah ya yi wa kowa wanda ya bada gaskiya kuma zai samu wannan ceto. So mu ma Krista muna bukata mu yi koyi da Yesu wajen yin kaunan kowa, ba sai Krista kadai ba, da musulmi da wanda bayi da addini, duka muna bukata mu nuna musu kauna kamar yadda mu ma muka gada. Mu sadaukar da kanmu kuma domin ganin nasara da kuma ci gaban rayuwar waɗansu, har ma da kasar mu Najeriya.
Ko menene ma'anar Ista ga mabiya addinin Krista?
Sunana Zabiya Mark. Ma'anar Ista gare ni shine mutuwa da Yesu Almasihu ya yi akan gicciye, kuma ya share da dini sanani domina. ma'anarsa shine mutuwan da yayi da tashiwansa daga kabari, shi yasa na sami ceto. Yau ina farin ciki, ina murna, ina ɗaya daga cikin ƴaƴan wanda ana kira ƴaƴan Yesu Almasihu, ina ɗaya daga ciki. Wannan aikin ceton da yayi ya faranta mini rai.
Waɗanne darussa ne ake buƙatar koya da koyarwa lokacin Easter?
Sunana Numi Ibrahim. Matasa kamar ni ya kamata za su mai da hankali wajen sauraron darussa na gari daga malaman addini da kuma ɗabi'a na gari daga iyaye a gida. Iyayensu su zama mutane masu kokarin yada zaman salama, rayuwar zamantakewa wanda zai kawo ci gaba ma al'umma na yau da kullum a hali da kuma muke ciki na rashin tattalin arziki da ya fadi. Su zama mutane masu hazaka na neman abun kansu, ba su bar kansu yan siyasa suna yan kora suna neman su ci zarafin su ta wurin amfani da su don su tada hankali ma al'umma ba.
Kafin bikin na Easter dai, wasu ɗariku na addinin Krista kan yi azumi na kwana 40. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a daidai lokacin da bankin kasar China yake amincewa ya kara wa Najeriya bashin dala biliyan 22 saboda kawai yanzu hukumar kula da basussukan Najeriya ta bayyana cewar yawan bashin kasar a yanzu ya zarce naira triliyan 47, adadin da shine mafi yawa da kasar ta gani a tarihinta. Hakan na faruwa ne yayin da bankin duniya ya kara laftawa kasar dala miliyan 800 domin sauƙaƙa radadin janye tallafin farashin mai da gwamnati za ta yi a kwanan nan. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Bashin Najeriya da ake bin Najeriya bai kai kashi 40 na tattalin arzikin Najeriya ba, GDP. Kuma shi ne mizanin da ake amfani da shi a san cewa ƙasa ta ci bashi da bi ƙarfinta ko kuma. Sannan kuma ka ɗauki wannan basussukan ka sake biyan su ɗaya-ɗaya, za ka ga especially wanda aka ci basussukan da aka ci a wannan lokacin na Buhari, za ka ga yawancinsu kusan dukkansu kowane akwai abin da za ka iya gwadawa ka ce ga abin da aka yi da shi. Kuma abin nan da aka yi da shi abu ne da zai kawo zaman lafiya, ƙarin tattalin arziki, zaman da kewa jama'a da ƙarin kasuwanci a Najeriya.
Amma triliyan 47 kawo yanzu ake bin Najeriya, kuma shugaba Buhari bai samu rabin wannan bashin ba ko da ya kaɓi ragaban mulkin Najeriya ko?
Eh, to a yin ka duba triliyan da kake faɗa duk wannan karfin farko ina son ka za ka yi lissafi da kanka. Exchange rate din naira yana cikin abin da ya sa bashin ka ga wani tashin goron zabi. Amma in za a bi dala ta naira ne a ce 1919 za ka ga ba wani abu ba ne mai tsauri. Amma saboda kurkurkujewa darajar naira shi sa ka ga abin ya wani tashi, in aka ɗauko naira 1,000 sai ka ja in ba haɗa miliyan a kan naira. Amma duk da haka ka duba ka gani me aka yi da wa'annan kuɗin. Jirage kaso kazan da aka ba karamin tattalin arziki ba ne a Najeriya.
Ahmed Yusuf kenan wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya Malam Shu'abu Idris wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki yana ganin cewa lallai fa akwai damuwa irin yawan basussukan da Najeriya ke fama da shi, saɓanin ra'ayin da Ahmed Yusuf yake bayyanawa inda yake cewa.
To shi Malam Ahmed Yusuf a wasu wurare da yawa ra'ayinmu ya zo ɗaya kuma ya faɗi gaskiya, babu shakka ba illa bane a ci bashi. Amma menene ake yin da bashin, kuma wani irin bashi ka ci, mai tsada ne, mai sauki ne, wanda za ka iya biya cikin gaggawa ne kuku wanda za a baka shekaru 20-30 ne ka biya don bashin ya kasu kashi-kashi. Akan danganta bashin da ƙasa ta ci da yanayin harajin da take karɓa. Sai ka ga cewa kusan kowace naira ɗaya da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta karɓa a yau, kobo 95 yana wucewa ne wajen biyan bashi. To ashe kaga in muka yi wasa ba mu faɗaɗa yanda kuɗaɗe za su rinka shiga mu gwamnatin tarayya ba, ashe za mu daɗe kafin mu iya gama biyan bashin nan har a samu ranar da za a iya ma mutane wasu ayyuka na mujigaɗi.
Da haka kana ganin kamar Najeriya dai ta ci bashi har wuya, kuma akwai hujja a ce lallai ta zama turun bashi kenan?
A gaskiya ku ayi wannan faɗi gaban ka daɗi, in ji masu iya magana a Hausa suka ce ka kausan murya kuma maka ka ƙara da kusan ce zagi. Ba don me, saboda ai in ka duba da ina muke rugawa mu nemo bashin nan, ƙasashen ƙetare mu je kasuwar hada-hadan jari ta duniya mu ciwo bashi. Kwanaki mun je mun kasa samun bashin nan, da mukan garzaya ƙasar Sin mu ciwo bashi. Kwanan nan mun je neman bashin nan sun hana. Anya idan muna da dama kuma ana ganin ƙarfin arzikinmu zai iya ɗaukar nauyin wannan bashin, za mu je mu nema a hana mu?
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 16:06 na safe kenan, da minti 16 a can Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 5:16. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 49:60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodi yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, masu sauraro barkanmu da sabon shirin Ciki da Gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta. Yaƙi da cin hanci da rashawa, gano gadon marayu, haƙƙin ma'aikata, bankaɗo zamba cikin aminci da dai sauransu. A yau za mu fara duba batun wata yarinya mai shekaru 13 da ta ce malaminta ya yaudare ta ya yi mata ciki. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin zai sauka a unguwar Waterboard da ke Jalingo, babban birnin jihar Taraba, inda wata yarinya mai shekaru 13 kacal a duniya ta ce malaminta na allo mai suna Malam Husaini mai guduma wa kari ya yaudare ta yi ta fasikanci da ita, ba tare da a lokacin ta san me zai biyo baya ba, inda a yanzu take da ciki da ya kai 9 haihuwa yau ko gobe. Magana ta isa majalisar malaman musulunci ta Taraba, ofishin 'yan sanda, har ma ta kai ga kotu da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin mata. To sai dai da shirin Ciki da Gaskiya ya tuntuɓi malam mai guduma, ya ce sam sharin maƙiya ne kawai, amma ba shi ne ke da alhakin ciki ba. Da farko dai za mu fara jin ta bakin uwar goyon mai suna Rabi Ɗanladi.
Sunana Rabi Ɗanladi. Wanda yake faruwa ina da matsala ne, wani ma babban malami ne ya ba da ciki ma yarinya mai shekara 13, ya mata faɗe ya ba ta ciki mai shekara 13. To muka ɗauke ta muka kai ta muzulan kansi, sai ya je ya amsa ya ce zai biya sadaki 100,000 kuma za a ɗaura aure da ta. Sai muka ce da malamin, sai muka ce mista, da muka je muzulan kansi muka ce mishi ai ba a ɗaura aure da ciki, sai ka wani larabcinsa sai ce wai ana ɗaura da ciki. Sai muka ce to shi kenan. Juma'a daman talata muka je, sai ce juma'a za zuwa ɗaura aure. Shiru juma'a ya zo ba zo an yi komi ba, Asabar sai na kira shi, sai na ce wa shi wanda zai ɗaura aure, na ce yayi shiru? Sai ce mini ai zai tafi wani guri, baya nan an mishi rasuwa.
Yanzu abin da zai Rabi Ɗanladi dawo baya, faɗa mana ya aka yi shi, wane ne wannan malamin, kuma ya aka yi wannan abin ya faru ne?
Ɗalibansa ne, ta je wajensa tana karatu a wurinsa.
Ba mu labarin da kike da yarinyar, me dangantakarku da ita yarinyar da abin ya faru da ita?
Yarinyar dangantakar mu zaman gidan haya ne ya haɗa mu da iyayenta, a hannuna ka a jeta. Babanta kuma Allah ya mishi rasuwa, ciwon suga ya yi, mutumin mai duguri ne. To sai kafansa ya lalace, sai zo Allah ya mishi rasuwa, sai zo sai da gidansa. Ne sai da gidansa, to sai suka tattara sai suka koma kusa da wannan gidan na malamin din, sai uwan ta ɗauke su sai ta sa su a wannan makarantar na baki ɗayansu. To suka zauna a rubin a angon inda malamin yake. To sai kuɗin hayansu ya ƙare, ba su da kuɗi kuma ga 'ya'ya a gabanta. Sai ta tattara sai ta koma ƙauyensu Maiduguri. To kauye su kuma ana yin kauye Maiduguri.
Eh wani kauye ne wannan?
Garin Chibok abun garin Chibok Rimirgo.
Eh a yankin Chibok yake?
Eh
inda ake yakin Boko Haram kenan.
Yawwa to. To sai suka tattara duka da yaran suka tafi da suka je kuma zaman bai yi ba. Yaran kullun gudu sai suka ce ba za su iya zama a can ba. Bari za su datu da dai mun zauna da su na rike su kaman ƴaƴan ciki na. Miji na ma shi ma dauke su kaman ƴaƴan shi. Za su dana su zo su ci gaba da makarantar su. Sai suka dawo sai suka zo suna tafiyan makarantar Boko Science School. To in sun tashi a makarantar sai su biyo inda gidan malami yake su zo su yi karatu.
Shi wani irin malami?
Shi malami yana karanta yana yin littattafai. Yana karanta da
malami Allo ne ko Islamiya?
Eh malamin Allo ne da littattafai duka yana yi.
Me sunan malami?
Malam Hussein Mai Guduma.
Malam Hussein Mai Guduma. To sunansa kenan?
Eh Malam Hussein Mai Guduma. Sannan yarinya sai tana zuwa sai dai ya mata rubutu a tafin hannunta so uku. Yace mata kar ta faɗa wa kowa ta lashe.
Filin ciki da gaskiya ji ta bakin kan faruwa wannan al'amari.
Da farko da ke fara yin a hannu.
Hannun dama ko hannun hagu?
Dama.
Me rubuta miki a hannu?
Wallahi ban sani ba, ba wata ne ma rubutu.
Ba ki yi karanta rubutun da ba wata ne kenan. Ya yi kama da bismillah ko kawai wani abu da yara suke kira balakwace kawai ba ma'ana ya dai yi rubutu ne kawai a ɗauka kamar ya yi rubutu.
Ya rubutu ne kawai aka mini.
To,
me
ki tanɗe rubutu da tawada haka da alƙalam ya miki rubutu a hannu. To daga nan sai me ya faru?
Sai na tanɗe. Sai ce to in tafi da washe gari na daso uku ma ya miki rubutu a kwana daban-daban. To da nan sai zai ce zai mu sai a gurin cibiya na.
A wajen cibiya?
Yace min kana wanke sai na koma gida da daddare.
To duk wannan hanyoyi ne na koyon karatu kenan?
Haka dai fara.
Ke kuma duk kin yadda a lokacin?
Haka ya fara ce to shi malami na ne ba zai cutar da ni ba. Taimako ya ke sai gaban da ilimi ina da aljanu a jiki.
Kina da aljanu ne ke kina jin kina da aljanu?
A'a.
Kawai ya kirkiro ne yace kina da aljanu?
To muna ganewa.
To muna ji daga nan me ya faru da kika dawo gida?
Sai na ga sai kira ce na wanke sai na wanke.
To sai ne?
Sai ta ce in koma.
Da
na koma ne shi ne sai ta ce zai aiki na karshe da ni. To sai na ga sami sai na daure da kalle ɗaya.
Me kalle ɗaya?
Zani kalle ɗaya a jikin shi.
Ba riga ba komai zai.
To rai ina ya fara abu da yanzu na nuna mishi gargawa sai ce mu idan na ci wani abu zai same ni saboda kafin ya fara yin mutum ya san da ya faɗa idan na faɗa wani abu zai iya samu na ko na hauka ce. Sai kuma na yi shiru na yadda.
A nashi ɓangaren Malam Hussein Mai Guduma ya ce a shirye yake je a gwada shi ta hanyar ƴaƴan halitta wato DNA don gano sahihancin cikin.
Eto abinda zan cika magana kan ba yana kotuwa tunda magana na kotu alkali ta nemi cewa tunda su sun ce ta yi ni na ce ban yi ba to a tafi DCP sun zo sun ki sun ce a je shari'a a shari'a su a kai DCP sun zo da an kai DCP muna exactly mu ji lokacin da duka zai zo mu ji wani adiya za yi kuma a tafi shari'a da su.
Okay.
Har ga Allah ban san komai a ciki wallahi.
Wato dai malam na ji labari an ce a wajen tafsiri ma kana cewa shari'a aka yi maka.
A shari ne, wallahi shari ne, shari ne. To me evidence? Nasu da suka ce abin nan. Kawai mace ta wata ciki wata biyar je kai kai sai ka je kai kai. Ciki yana wata ɗaya na wata biyu na suke na iyayenta. Kuma sun ce wa gidana take karatu, dai na take karatu a gidana. Ga ɗalibai na suna nan tare ga kowa. Sai zo a tambaye su a duba a gani. Ai ba gudun is clear a fili. To da ka ƙarya ne kawai. Wannan kuma an yi wa annabawa da suke gaba da yawa wannan bai dame ni ba. Ko a jikina ni ban taɓa jin shi ba. Ai na ce musu na ɗauki nauyin aje a gwada ta bari ta aihun ɗauki nauyi duka a gwada aje DNA sun ki har daga wurin police sun sun dus abin da suke sun hada kai da wani suna don su kwata sunana sai zo mi wannan bai zama komai ba annabawa ma ba ta sunan su ya baci wali Allah ba ta ya baci to daga nan ne bai taba dami na ba wato matun da magana yanzu yana wurin DPP mu muna saurara mu ji me zai fito ina fito ya soke duk abu da suka ce tunda sun ce shari'a suke so aje tunda ita kotu ta ce a rike ta idan ta aihu aje a gwada jinin yaro a gwada komai na dauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba sai suna gudu menene
akramakallah su waye ne DPP din nan
eh to ni ma ban san su ba su ne dai su suka gaya ma kotu magistrate court cewa su suna so police kai abin DPP ni ma sani ba abun da yake to kaga akwai abin da suka yi magana yana nan a kotu suka dauki magana suka je suka sa a gidan radio to dissa muna jiran duka su kare da lauyi na duka zamu tafi kotu da su yawa da ni alkalin ma ta ga mu je kuma shan karata ko magana na kotu da magistrate ba gama magana wasu suka dauki magana da wasu mutane suka sai magana kotu dan ana zuga su ba ta su wannan duka suna yin shirme ne ina kallon su wallahi ta lai ba su komai a cikin abin da suke yi ba yawa ni abin da na sani kenan
wannan shirin kaga tsarin mu na wannan musamman muryar Amurka in za mu yi abu ba ma tafiya mu fara yin shiri sai mun ba kowane bangare dama mu yi adalci sai za ka gana buga maka.
Eh to ni kan magana na kotu wanda yake so ya samu alkali kawai shi ne magana na.
To amma malam Husaini menene kake tunani da su waye ne kake zargi da cewa sun mai wannan abin da kake
jira? Ni dai bana zargin kowa amma wayanda suke nuna fitan su a wuri su idan kotu ta kai mata ai kotu ta ga musu za su fito. Dami idan sun kai an ji an gwada jini ya tabbata ba haka ba oke wanda suka daura su akan wannan abu haka su gidan rediyo za su fito ai kotu za ta fito da su.
Masu sauraro abinda lokaci ba mu dama ka muku kenan idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya yanzu a madadin abokin aiki na Nasir Adamele Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai girma.
Assalamu alaikum, sunana Khadija Ahmad Muhammad daga markazin Raudatul Tafizul Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kadaful mu'minun allazina hum fi salatihim khashu'un wallazina hum 'ala naghwi muridun wallazina hum li zakati fa'i wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru manun wa man yattaghira azalika qawlan qawmul 'adu wallazina la amanati wa ajrun wallazina 'ala salawatihim yahfizun ulai qawmul 'arsu allazina yursuna al-fidawsum fi yaqalidu wa قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنه يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم.
To kafin mu karkare shirin ga Hafiz ya dawo da labaran duniya a takaice.
Wata mummunar fashewar nakiya da aka dana a ƙasar Asiriya ta kashe akalla mutane 6 jiya Lahadi, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana. Kamfanin dillancin labarai na Sana'a ya ce fashewar ta afku ne kan fararen hula da ke kalan dankali a bayan gari, tare da ɗora alhakin lamarin kan wata nakiya da ƙungiyar IS ta dana a lardin Da'ir ez-Zur da ke kudu, yankin dai ya kasance tangarma yaƙa. Kwana ɗaya kafin nan, kamfanin dillancin labarai na Sana'a ya bayar da rahoton cewa mutane 6 da suke kalan dankali sun mutu sanadiyar wata nakiya da IS ta bari a cikin hamadar gabashin Homs.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumu-dumunsu. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Neo Carl Stalin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.